الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أبيبين آيوين القرآن من جرما يو إن شاء الله زام تاشي دينا صابون سورة سورة التحريم. بسم الله. الرحمن الرحيم. wannan ita ce sura ta 66. wato Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi. kaga kaman sura da ta gabace ta, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa, ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi. lima tuharrimu ma ahalla Allah lak, sabab da mi kake haramtawa kanka abinda Allah ya halaltawa, abinda Allah ya halalta ma. tabtagi mardata azwajik, sabab da biyan son ran matayenka. wallahu ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wataala mai gira ne kuma mai jin kai. wato wannan aya Imam al-Bukhari ya fitar da asalin hadisi a cikin Kitabul Iman wa Nuzur, hadisin Ubay ibn Umayr, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yamkutu inda Zainab bint Jahsh wa yashrubu indaha asalan. wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba wasu lokuta a al'adance bayan sallar la'asar, bayan sallar la'asar yakan kai ziyara zuwa ga sauran dakunan matayensa inda ba nan zai kwana ba. ya je wannan gida, ya je wannan daki, ya je wannan daki, ya dan zauna su dan tattauna haka nan. don galibi in ya fita masallaci sallar subahi, to in ya ida sallar subahi karatu akan yi, galibi karatu akan yi, wani lokaci har ya kai azhar kai, wani lokaci ma har ya kai la'asar, wani lokaci ma abincin safen shi shima sai an kai mai masallaci. amma da la'asar yakan koma gida ya gaggaita da matayensa, wani lokaci ma inda wani aiki yakan taimaka musu da shi kafin ya fito sallar magriba. to ya kasance da sallar, bayan sallar la'asar wata rana ya shiga, yana abinan ziyaran dakunan matayensa, sai ya zauna dakin Zainab bint Jahsh. wato Zainab cikin matansa yar kasuwa ce ƙwarar gaske, tana da ƙarfin jali, kuma ga ta yar uwarsa ce ta wani ɓangare. to da ya je ɗakinta sai ya kasance yakan je wani lokaci sai ta ba shi zuma. wani hadisin ta ce Nana Aisha ce yakan so halwa wal as, yakan so wani lokaci abu mai ruwa-ruwa mai zaƙi, kuma yakan so zuma. to sai suka yi shawara, ita Nana Aisha da yar da abokiyanta Hafsa radiyallahu anhuma, cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo, to su fadi cewa sun ji warin maghafir. wato sun ji wannan warin maghafir, shi maghafir wani sinadari ne wanda ake zuba mu abin sha, in aka zuba mushi to sai a sha abin shan da yawa, galibi za ka iske kowace kabila ko kowane gari suna da wasu nau'o'in abubuwan da ake ƙara sa mu abinci. In aka sa mu abincin sai ya taimaka, sai a ji gardin abincin, sai a ci abincin da yawa. To shi wannan in aka sa mu abin sha ne, in aka sa mu abin sha din sai abin shan ya ƙara nagarta. To amma wani lokaci kuma yakan ɓata jiki. Kaga ko mu nan yanzu misali akwai nau'o'in abubuwa kamar su zobo ko wani abu, sai ga ana son shan shi, amma da zai zama maka a riga kuma zai gaba daɗi. Wani lokaci ma in ba a kula ba sai ga yana mai dafa maka da haƙora. To shi ma yana da irin wannan, ga shi dai yana da amfani, yana taimakawa wajen shan abin sha, amma kuma yana da ɗan wani aibu na abin nan, yana da ɗan wani nashi aibun idan ya zama ba cikin abin shan yake ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da ƙauri na wuta a ce an shiga kicin hayaƙi ya sa tufa ya yi ƙauri, manzon Allah baya so. Manzon Allah yakan so waton ƙanshi ne, har ya ce sanya turare ba sunna na ne ba, sunna annabawa ne magabaki ɗaya. An gane ko? Saboda haka sai suka yi shawara tunda in ya je ɗakinta yana daɗewa, ka san mata da kishiyoyi, sai a kuli duk abin da kake suna nan suna calculation. In minti biyu kai magana a nan suna nan suna kallo, in minti biyar kai a can suna nan suna lissafawa, in minti kaza kai wani lalura ne ma ta sanya ka kila ko wani abu ne ba abin da mai su suna nan suna nan su lissafi. Allah ya taimake mu. Saboda haka tunda suka ga ya ɗauki lokaci, ko kuma yakan ɗauki lokaci a ɗakinta, sai suka yi wannan shawara. Sai zama duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin ɗakunan nasu su biyun a wannan yini, sai su ce yana wannan ƙauri, yana ƙaurin wannan abin sha ɗin, yana wannan wari-wari. To wannan ya sanya sai ya keɓe ɗaya daga cikin matan nasa, riwaya dai ya fi karkata zuwa ga Hafsa radiyallahu anha, ya ce mata to insha Allahu daga yau na ban ƙara shan wannan zuma, ban ƙara sha. Wannan ɗaya ne daga cikin riwayoyi. Wata riwayan kuma ta zo da cewa ne wato ya faru ne ga wato sadakansa Maryatul Kibtiyya. Ita Maryatul Kibtiyya baiwa ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake takinta. Ita baiwa wanda mai gidanta ke kwanta da ita, ba a rabon kwana da ita. Wanda ake rabon kwana da su su ne mata na aure, min baiwa wanda mutum ya saya don ya riƙa kwanciya da ita. Don bayi wani lokaci sukan zama kashi biyu, wani lokaci akan sai bayi don su riƙa aiki hidima na cikin gida, wani lokaci akan sai bayi don mutum mai gidan ya riƙa kwanciya da su. To bayan da mutum ya saya ya riƙa kwanciya da su, sai ya kasance wato ba a rabon kwana da su. To sai wata rana ya kasance ya kwanta da ita wannan Mariya a ɗaya daga cikin ɗakunan matansa. To abin nan bayan ya kwanta da ita, sai mai ɗakin ta dawo, sai ranta ya ɓaci. Da ranta ya ɓaci, ta koka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah ya ga ɓacin ran, to sai ya sanar da ɗaya daga cikin matansa, ya ce ya haramta wa kansa ita wannan baiwan Allah Maryatul Kibtiyya. Duka waɗannan ruwayoyi guda biyu labiyayyu ne, dukansu ingantattu ne. To kuma sun san a ɗabi'an Qur'ani ba wani lokaci in matsala ta faru sai aya ta sauka, kuma wata matsalan tana iya faruwa mai kama da irin wannan, ita dai wannan ayan irin ta ba a canza komai ba ta sake sauka. Wani lokaci kuma abu sai ya faru sai a shiru, sai wani abu ya sake faruwa sai a haɗa su duka, sai a musu kuɗin goro, sai a sauke aya guda biyu, sai ta haɗe su waɗannan matsalolin. Wani lokacin matsala biyu, wani lokaci matsala uku, kai wani lokaci matsala biyar. Idan kun duba littafin usulul tafsir, ko da namu nan ƙanana da muka fi amfani da su a wannan ƙasan na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ko wani Muhammadu Salihu Al-Utsaimin, za ga ya kawo yanda abubuwa sukan faru, sai daga baya Allah ya sauke aya sai ya haɗa su duka. Wani lokaci kuma sai abu ya faru sai a sauke aya, sai wani abu ya faru sai a sauke wannan ayan. Dai sai ka ji wani sahabi ya ce aya kaza ta sauka ne saboda kaza, sai ka ji wani sahabin ya ce aya kaza ta sauka ne saboda kaza, sai kuma kaga ayan dai iri ɗaya. To wannan lama ne, ba wani abin da zai hana hakan nan ba. Yana nufin sai ka haɗa su guda biyu, ka yi tarjihin guda, ka kada guda ba. An gane ko? Dukansu guda biyun suna aiki. Tabtagi mardata azwajik, kawai saboda son ran matayenka, saboda son ran matanka. Wallahu ghafurur rahim, Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai jin kai. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, haqiqa Allah ya farlanta muku abinda za ku rika walwale rantsuwanku. Idan ka yi rantsuwa ba za ka yi wani aiki ba, bayan wannan aikin kuma in ka aikata shi ba laifi ne ba kai wata kila ma aiki an kai ka tashi ma Allah na so kuma sai zama kai rantsuwa ba za ka yi ba to Allah ya farlanta yanda za ta hillata aymanikum yanda mutun zai warware rantsuwan shi dan ya ci gaba da hudda da wannan abin da Allah ya halatta masa akwai abin nan wata aya ta zo ta yi bayanin yanda ake warware rantsuwa ko azumin kwana uku ko a ci da miskinai guda goma wallahu maulakum Allah shine majibincin al'amarinku wa huwa al-alimul hakim shi Allah subhanahu wataala al-alimu masani ne al-hakim mai hikima na'am
wa ittaqwan nabi ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa aghraqahu alayhi
نعم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا واتون تنا لوكتن من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرن تا لاباري قساشا ما تنسى واتو لوكتن دونا بيفارو ديان بيون كوكو مدكن دسكا فارو تند دكا سنفارو تند حديثان دكا بيسون ينغن تا نما غنن شن زما ونما غنن ماريك الكبطية sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bi wani bangare na matansa ya sirranta musu cewa ya haramtawa kansa wannan abu wato ya haramtawa kansa maratul kibtiya ko ya haramtawa kansa zuma ko duka biyun amma dai bai gaya musu matan duka ba wani sashi na matan ne ya gaya musu to galibi ita mace in ta ga tana son wani abu ta sa wani abu a gaba to ta samu nasara zai wuya kaga ta iya kulle shi a cikin zuciyarta falamma nabaha bihi lokacin da ya ba ta labari yace mata sirri falamma nabaha bihi lokacin da ya ba ta labari falamma nabat bihi lokacin da taje ta ba da labarin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa azharahu Allah alayhi Allah ya bayyana mishi cewa an fito na sirrin ya same ta ya gaya mata abu sirri kuma ta je ta tona sirrin saboda aksarin mata sun dauka ciki kawai don tuwo ne zura tuwo kawai ake banda magana shi ko ciki ba don tuwo kawai kai shi ba har magana wata magana in an zura ta su fitar Allah ya ra'ayi sabi akan ta amma an ka ji ta kaji ta kenan baka fadi to amma aksarin mata suna da rauni in abu yayi musu dadi a rai to zai wuya su yi kulle shi sai sun je sun fada shi ya sanya wani lokaci aksarin mu mazaje muna da rauni sai ka ga wani abin mutun ya tashi ya dauka ya zage mu matan shi tun wani sai ta juya wani wuri kai ta yaro dogon riga ana ganin ka da aibu kai kuma ka sa ana ganin ka da wannan aibu an gane ko kuma in matanka ta wuce dai sai ka taka zanzan domin duk abin da aka yi dayan sai ta wata sai ta kwashi ta je ta gaya ma ko na waje ko kuma in suna da yawa ta zabi wanda za ta kulla kawa da ita don galibi sunan mata ne idan mata suna da yawa sai kaga kowa ta samu wanda suka kulla kawanci jinin su ya faduwa da wanci wanda jinin su ya faduwa da wanci saboda haka lokacin da ta je ta bada sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tona wannan asiri ya turo malaika jibrilu ya sanar da shi cewa sirrin safa ya fita arrafa ba'dahu wa arada an ba'd sai ya sami ma'abociya sirrin sai ya gaya mata wani bangaren abinda ta je ta faɗa bai gaya mata wani bangare ba wannan kuma yana daga cikin ɗabi'a malaman ɗabi'a ma suna bayani akan wannan cewa aksarin al'amuran mutum kare ya zama duka yake buɗe su ya zama yana buɗe wani bangare ne wani bangare ya shiru a kai musamman baiwa in Allah ya maka baiwa na wani abu kada din duka zauna ka rika ba da labarin kai fa kaza ne a'a ka rinka boyewa sai dai ka bayyana dan wani abu kai shiru yana daga cikin hanyoyin nasara wato lokacin da ya gane cewa ta je ta tona asiri cikin kewayen da yake yi ya ci gaba da kewayen shi bai fasa zagawa yana gaida matan shi ba da Lazar da yazo ɗakin ta sai yi mata wani shimfiɗa wanda za ta gane cewa lallai fa ta yi kuri zai yi misali da ya tashi ba ta bayani ya ce ashe kin je ɗakin wanki kin zauna a wuri kaza kaga za ta gane ka zauna a wuri kaza ran da ta ba da labarin kin sha ruwa kaza koko kin ci abinci iri kaza ko daidai lokaci kaza cikin abin da kuka dan tattauna har da ma kaza da kaza da kaza sai yi kifa dan ƙarshen ta ba kanta ansa ai ka san lokaci in ka shirye mutum akan wata hanya da kanshi zai gane cewa yana hannu saboda haka nan arrafa ba'dahu wa arada an ba'd sai mutum bayanin wani sashi na abin da suka tattauna ya kauda kai daga wani sashi falamma nabbaha bihi lokacin da ya mata wannan bayani ya bata wannan labari qalat man anba'aka hadha sai ta ce masa wane ne ya baka wannan labari ka san kin lokacin da za su yi magana ma an kulle kofa ce a ashe da safi da hantsi kin shiga ɗakin wanki ce har an kulle kofa ma da aka kulle kofa shikenan sai aka sha kunu ashe kun tattauna ma akan kaza da kaza da kaza sai yayi kifa din sauraron magana to kuma ita ta san kila ta shiga ɗakin kuma ta kulle kofa bayan an sha kofa da kosai kuma sun tattauna akan abubuwa kaman guda biyar sai ya faɗi biyu amma biyun da ya faɗa ba su ne sirrin da ya bata ba sai dai a cikin waɗannan biyar ta faɗa bayan ta yi sharan fage ta faɗi wannan sirrin kaga sauran sirrin kenan sai ya bar shi shi tunda ta ji ya faɗi wannan ta tabbatar da cewa ai shi kenan abu ya riga ya tuni to kuma sai ta tuhume shi ƙarfin hali waye ya baka labari koko shure-shure ne waye baka labari qala nabani al-alim al-khabir sai ya ce wanda ya bani labarin al-alim masani ne masani ne ya bani labari al-khabir kuma mai ba da labari a wani aya yana cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir babu mai baka labari irin masani wato babu wanda zai maka bayanin abu irin masanin abin ko a rayuwa ne yanzu wanda ya karanta wani field ya san wani abu idan ya zo yana maka bayani akan abin sai ka ji alhamdulillah wala yunabbi'uka mithlu khabir babu mai baka labari ka ji ka gamsu ka natsu irin masanin abin alimul khabir masani ne mai iya ba da labari ya gaya min wannan kenan kaga inda ba din ya kulle kuma da wannan ba sai ta koma ta ji sai ta ba na ce miki sirri bane dama sirrin ma ta galiba ai ga wani lokaci haka yake in ga gaya mu wannan sirri sai ta je ta gaya mu wannan ta ce to an fa ce sirri ne ita ma ana gama gaya mata sai ce waje ta je gidan wanta da yau bace nin ya fita ba amma dai tunda labari ya zo bari ta samu ta fita ta je gidan wanta ta ce an yi kaza an yi kaza an yi amma fa sirri ne duk unguwa an gama gaya mata kuma wai sirri ake to shi ya sanya aksarin mu mazaje mutun yi kokari ya gane abin da yake faɗa kuma in zai tattauna da matan shi ya san irin abin da yake faɗa in kuma ya tashi faɗa ya daina saki abu gabaki daya eh dan saki rabi in ya saki rabi to shikenan sai sai in abin da ya kamata a buɗa shi ne kila ana magana akan dafa abinci ne amma akan mu'amalat na mutane ko kuma ka samu sabani da wani ko kai ko wata matsala ta faru wanda din karkenta bayanin yi tsayi za a iya samun matsala kada ka je ka bude shi in details kada kai haka Allah ya ce mu kai mu na'am
in tajiba ila Allahi fa qad sawat umma wa in tadhahara alayhi fa إن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير
wannan aya akwai wani asari a cikin musnad na Imam Ahmad wanda yake cewa Abdullahi dan Abbas ya zauna shekara guda yana so ya gane in ta tuba wannan tasniyan alifu tasniyan a cikin matan manzo Allah yana koma kan wace ce da wace ce ya nuna waɗanda suka yi wannan tattaunawa mata ne guda biyu amma shi Abdullahi Abbas bai gane su wane ne waɗannan matan guda biyu ba yace na zo na shekara guda ina so in gane waɗannan matan guda biyu kuma wanda na so in tambaya shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu ban samu dama ba har sai da wata rana muka fita aka fita Umar din ya fita zashi aikin haji nima a wannan shekara sai na shirya na bi shi don mu tafi aikin haji tare yace lokacin da muke tafiya a sashen hanya wato muna tafiya a hanya sai ya tsaye da karauka wato aka tsaye da ma'abota tafiya Umar ya ce a tsaya anan yana da bukata zai shiga cikin daji don ya biya bukatarsa saboda haka da aka tsaya sai na daukan mashi ruwa na raka shi da naje inda zan tsaya na tsaya shi kuma ya karasa inda zai je biya bukatar shi je biya bukatarsa ya gama ya dawo to lokacin da ya dawo sai ya kasance ina zuba mashi ruwa yana alola bayan yayi alola ya kintsa na ga ya kamu na tsuwa kuma ga mu a gefen daji ba kowa ba kowa daga nisa shi sai na roke shi na tambaye shi don Allah wannan aya da Allah ce in tatuba ila Allah faqad sadad qulubukuma ta sauka ne akan tsuwa ne daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin waɗannan mataye guda tara ya nuna guda biyu ne suke wannan tsuwa ne ne sai da Umar yayi mamaki yace ai waɗannan mata guda biyu su ne Aisha da Hafsa an gane ko kenan in ta tuba wannan alfu tasniya yana komawa kansu in kun tuba game da wannan ɗabi'a ko na kore shan zuma a cikin ɗakin na abinan Zainab bintu Jahsh ko kuma na damuwa da kuka sanya game da mariyatul kibtiyya har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haramta wa kansa waɗannan abubuwa sannan ya zo ya ba ku sirri kuka koma kuka abinan ya ba da sirri aka koma aka tona sirri sannan kuka koma kuka kulle kanku kuma duk wani abu sai ku rinka shawara ku rinka ganin taina za ku kullu mushi kun kare shi Allah ce in tatuba in kun tuba ila Allah zuwa ga Allah faqad sadad qulubukuma hakika zukatanku to sun dawo cikin hayacin sadad qulubukuma zukatanku sun daidaitu domin zuciya ita ce dan adam in zuciyar dan adam ta karkace to dan adam ya karkace in zuciyar shi ta natsu to zuciyar ta abinan dan adam gangan jikin shi ya natsu wa in tazahara alayhi in ko kuka ci gaba da fito na fito da shi kuka ci gaba da hada kai ku biyu kuna fito na fito da shi fa inna Allah huwa maula hakika Allah subhanahu wataala shine majibincin al'amarinsa wa jibril da malaika jibrilu shi ma zai tallafa mashi wa salihul mu'minin nagargari daga cikin mu'minai su ma za su tallafa mashi wal malaikatu ba'da zalika zahir sannan abin nan mala'iku bayan wannan su ma za su yi ɗauki to waɗannan ayoyi guda hudu suna da alaƙa da juna galibi za ka tsike littafin tafsirai sai an karanta su guda hudu ko sai an kawo su guda hudu sannan malamai suke haɗa nassoshi suke tsuntsuntan mene da mene yake ciki abu na farko da za a tsuntsunta wato shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa wani abu wanda Allah ya halitta masa dukkan nassoshin guda biyu tunda sun inganta za mu ɗauka duka an samu wani lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son halwa wal asr yana son abu mai zaki yana son zuma ya haramta ma kansa sannan an samu lokacin kuma da ya haramta wa kansa kuyan gansa bai wasa sadakansa wanda ya sayi ta don ya riga kwanciya da ita to abin nan cikin tattaunawa da malama za ka ga suna yi a cikin littafansu shine wato lokacin da mutum ya haramta ma kansa dan a karkashin wani ne suka dauki mutum ya haramta ma kansa matansa anti alayya haramun mutum ya ce ma matan shi to ke daga yau haram ne a wuri na ke daga yau haram ne a wuri na na haramta ma kaina na haramta ma kaina ke to yaya za a yi da wannan matsala sun yi maganganu masu yawan gaske shi ma anan wurin kokari ku duba sauran littafai musamman mai abuwa ya dauko kowane kwara daya ya sa shi a awo na maganganun malaman ya kawo hujjojin ya duba ya gani shin menene zai iya warwarewa a ciki menene ba zai iya warwarewa ba ya kawo misalin duka guda 18 kusan matsaloli ne guda 20 shi abin nan mai aisharu tafasir da yazo da shi bai tahlilin shi ba amma shi wannan ya yi bakin kokari yayi tahlilin sa zahirin shi abin da ya dauka yace duk wanda ya ce ma matan shi anti alayya haram shi imam shankidi kenan mai adwaul bayan fi dhahir alquran bil quran ce duk wanda ya ce wa matan shi ke haram ne daga yau a wuri na to zai yi kafaran zihari kafaran zihari zai azumi ne guda 60 zai azumi ne guda 60 ko ya ci da miskinai guda 60 ko kuma ya inta wuyayi ai shine kafaran zihari ko zihari mutum ya kamanta matan shi da wani bangare na mahaifiyarsa ko tashbihul ba'd bil ba'd ko tashbihul jumla bil jumla ko tashbihul jumla bil ba'd ko tashbihul ba'd bil jumla duk ɗayan hudu wanda ya dauka yi zai kafara 60-60 ne ko kuma raqaba baiwa to amma shi Abubakar al-Jazairi ya ce a'a wanda ya ce wa matan shi anti alayya haramun ke a wuri na haram ne in yana nufin saki ne to saki ɗaya ya tabbata in ba yana nufin saki bane to zai yi kafara ne kawai kafara na rantsuwa saboda ya fi daidai da asari na Abdullahi bin Abbas radiyallahu an wanda ya ce in mutum ya haramta wa kansa matansa to zai yi kafara ne kafara na rantsuwa wato yi kafaran kwana uku azumi kenan na kwana uku ko kuma ya ci da miskinai 10 an gane ko saboda amma dai maganganu suna da yawa akai akwai kuma tattaunawa da yawa akai a karkashin wannan ayan ne ma wasu daga cikin wato maluma suke ganin cewa ashe babu lafazi mai saki uku babu lafazin da zaka faɗa idan matanka ta fike ta saki uku amma wannan magana ce magana mai raunin gaske wato don saki uku da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don lafazin da za a faɗa ya tabbatar da saki uku ba a aiki saki da yake ba shi amma sahabbai ba su kare ba sai da aka tabbatar da wannan kamar kiran sallar ranar juma'a ba wani hadisin da ya inganta ko ma mai rauni cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sa ana kiran sallar juma'a sau biyu amma sahabbai ba su kare ba sai da aka koma ana kiran sallah sau biyu ba ina nufin sa kulafa ba su kare ba sai da koma ana kiran sallah guda biyu kamar yadda saki uku sai da aka samu lafuzan da suke tabbatar da saki uku kuma kulafa ba su kare ba sai da aka tabbatar da wannan an gane ko min da yake dai wannan haskawa ake yi mutum ya kokare kuma zuwa ga litattafai zai ga yanda sakon yake kuma abin nan cikin abin da suke ciccirowa har wa yau mata mace kwara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu in dai mutum ya tara mata to ya taka zanzan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taba ba ɗaya daga cikin matan shi zobe da ya ba ta nuna kamar sir gashi ne ya ba ta rin kwalliya san bai ba kowa ba shi dai ya ba kowa amma ya tashi ba kowane ya tashi bashi ya tashi ba ta bai gaya mata zai ba ɗayan to suna da irin wannan wani lokaci in sun hadu a cikin gida mai gidan bayan nan za ka yi cikin suna ɗan tattaunawa to tattaunawa su ba ta cika tsayi ba za ka sai sun koma suna ma juna gori wani lokaci ni ina da kaza ke wa ki da kaza ai na fi ki kaza wani lokaci nan fi suna take tashi sai ka zuka ba gidanka lafiya ka zo ka gaddama ya tashi fada ya zo ya tashi dan galibi daga canza miyau daga nan bannan ke tasowa ɗaya daga cikin matan dan ta nuna cewa ai manzo Allah ya kusanta za ta ja mishi bala'i ya je ya dawo gida ma gida ya rikice sai ta dauko zobe sai ta haska ta ce ku duba ma abin da ya bani jiya kaga idan da sauran bai ba su ya fike sai ya dawo ai rigima ta sai dai kuma shine sai kake mutum ya dawo gida ana cewa an tashi aiki zaka gina ne ai ina ne wallahi sai da an jima saboda me ina ganin in yaje gidan mare shi kara baci zai goma ya huce tun anan kuma dama riban mace shine idan ka dawo gida ta taimake ka fredan da ka dauko a samu a taimaka maka samu sauki ya sauka in ba taimaka maka ka samu sauki fredan ya sauka ba ai matan zaman ta gidan ba amfani ke Allah ya sauke an gane ko saboda haka nan maluma suna maganin cewa wajen tattaunawa da mata mutum ya taka tsantsan in ba haka nan ba zai iya samun mushkila mai girman gaske sannan wannan aya ta ƙarshe da muka tsaya akan ta ta cewa in kun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala zukatanku sun dawo cikin nagarta cikin hayyacinku in kuwa kuka ci gaba da fito na fito da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wanda za su tallafa mushi su taimaka mushi Allah subhanahu wataala zai taimaka masa malaika jibril zai taimaka masa, salihan mu'mini za su taimaka masa, mala'iku za su taimaka masa. Nan akwai tattaunawa mai dan yawa, amma kaɗan daga cikin abin da za mu hatta a kan shi shi ne, abu na farko da za a gane makircin mata da kulle-kullen mata babu ƙarfin da ya fi wannan ƙarfin ƙarfi sai dai in Allah ya shiga maka. Wato, kaidi na ɗaya mace, mace ta lalace ta zama makira, ta zama shaidaniya, to wannan ƙarfin kaidin babu abin da ke gaban shi sai dai ƙarfin Allah. Idan kaidin mace ya taso, kulle-kullen ta ya taso, to ka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala al'amari shi ne mafitanka. Idan ka fito daga cikin gidanka hankalinka tashe, wuce masallaci, magabata shi suke yin haka ne sai su wuce masallaci, su ɗan kwanta sai su huta, idan suka tashi su yi alola su yi nafila, su miƙa ma Allah al'amarin, don in ba Allah ya shiga maka ba, to ba za ka iya ba. Shi ya sanya Allah da kansa ya yi bayani a Ƙur'aninsa, yake cewa kaidin mata da makircin mata yana da girman gaske, wanda kaidin shaidan Allah ya ce yana da rauni. Galibi waɗannan ayoyin guda biyu ana kawo su a ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul Tahrim, cewa kaidin mata da makircin mata yana gaba da kulle-kulle da kaidi na Iblis. Wani akalin hadisi ma ya inganta cewa idan mace ta lalace, ta zabura, ta miƙe tsaye, ta yunƙura wurin yaɗa sharri, to Iblis ma a bayanta yake maƙewa, saboda abin da za ta yi ba zai iya ba, abin da za ta aikata to shi ma ba zai iya. Sannan cikin abin da malamai suke tattaunawa, me yasa aka yi a tsafi da wawu, fa inna Allahu huwa maulahu wa jibril, ne mu kwace kuma jibril, sannan sauran ayi a tsafi da wawu babu komi. To suna cewa in babin taimako ne, don kai a tsafi da wawu ka goya ka yi adafi, ka jingina wa Allah halittansa da wawun, to babu komi. Saboda Allah ne da kanshi yace in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, man ansari ila Allah. Amma in ganin dama ne, Allah kada yake da ganin dama, dan da kanshi ya shaida a Qur'ani yace wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ba ku da wani ganin dama sai abinda Allah ya ga dama. Shi ya sanya to wajen mashi'a, wajen ganin dama babu daman kai adafi ka goya wa Allah subhanahu wataala wata halittansa, sai dai shi kadai sannan wannan abin. Shi yasa kul yace kul ma sha Allah thumma shi'ita, bai zo da wawun ba, saboda mashi'a ce, an gane ko? Sannan kuma cikin abin da suke tattaunawa malamai har yau, da Allah ya ce fa inna Allahu huwa maulahu, Allah ne mai goya masa baya kuma zai tallafa masa. Wa jibrilu shi ma yana goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai tallafa masa. Sai aka ce wa salihul mu'minin, da nagartattun mu'minai. Sai aka ce wal mala'ikatu kuma. Wasu suka ce to me aka ce wal mala'ikatu, ya aka yi aka sa mu'min salihan mu'minai tsakanin mala'iku guda biyu, don jinsin mala'ika biyu ya zo, mala'ika jibril ga mu'minai, sannan kuma ga mala'iku. Tabbas mala'ika jibril zai yi an faɗe shi sau biyu kenan, gashi a can kuma gashi a nan. Wasu suka ce a'a, sau ɗaya ka faɗe shi. Wato kenan a cikin mala'iku, in ka cire mala'ika jibril, in mutum ya zanna gartacce zai iya fin mala'ika. Shi kuma mala'ika jibril din karan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi. To wannan ita ma matsala ce wanda malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan aya, da aka zo da wasalihul mu'minin, ya nuna in mutum ya zanna gartacce sai fi mala'ika. Ka ku ga ai za a fafata, za a yi aiki, tunda shi su fa mala'iku an ce ne yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftirun, yusabbihuna al-laila wan nahar, suna tasbihin dare, suna tasbihin yini, ba fa yusabbihuna fil layli ne ba fa, yusabbihuna al-layla, ba da dare suke ba, daren gaba ɗaya tasbihi suke yi, yinin ma gaba ɗaya tasbihi suke yi. Amma akan samu ɗan adam mutum ya zanna gartacce ya wuce mala'ika. Kuma gashi la ya'budu Allah ma amara hum wa yaf'aluna ma yu'maru, kuma da haka wannan matsala ce ita mai fadi da yake ana da tsuntsunta ne galibi mutum zai koma ne zuwa ga littafi ga fasaran magabata don ya gayyaya magabata suka bude abubuwan sai kuma ya tsunta na tsunta ya fatan dacewa an gane ko na'am na'am a wancan asalin hadisi wanda muka dan haskaka akan shi wanda yabo a cikin musnad na Imam Ahmad abin nan kuma wanda muka bayyana cewa Umar dan Khattab Abdullah ibn Abbas ya tambaye shi akan wannan alif tasniya in ta tuba yana komawa zuwa ga wane ne sai Umar dan Khattab yake ce mu Abdullah ibn Abbas ai mata biyu ake magana Aisha da Hafsa sai na Umar bayan wannan lokaci kuma sai ya ci gaba da bayani wata ruwan ta ce a'a wato mai hadisin wanda ya rawaito wancan hadisin yake cewa Umar bin Khattab ya ƙara bude magana yana ma shi Abbas Abdullah bin Abbas ƙarin bayani yake ce masa mu lokacin da muka yi hijira daga garin Makka muka zo garin Madina mun ga bambanci lokacin da muke zaune a cikin garin Makka matayenmu jira suke mu ce kaza su yi matanmu ba ma magana suna magana ba ma magana su ja duk abinda kai jira ma suke dai mu yanke magana saboda haka lokacin da muke rayuwa a Makka maza ke gaba mata na baya to lokacin da muka yi hijira muka zo garin Madina sai muka iske sabon rayuwa sai muka iske wasu mutane wanda su kuma matan ce gaba mazan na baya game da duk al'amura mazan suna saurare ne mene matan za su ci sai abin ya zama mana bambaran kwai sai kuma matan mu suka fara kwaikwayo daga jikin matan su sai ya kama wani lokaci mu ma sai ya zama muna magana matan mu na magana wato kaman ga dama kenan mu ja su ja mu ce kaza su ce kaza ya ce sai wata rana ya faru da ni a asalin hadisin ya ce ina gidan Umayya bin Zaid ne a cikin awali a nan garin Madina to sai matata ta yi wani abu sai ne magana sai ke magana ba mu san wannan ba mu amma kuma mun ga a garin Madina ana wannan kuma za su iya gani saboda ai mutanen Madina da mutanen Makka suka zo ai sun ta raba gidajen su ne suna ba su ko za a raba gida ne ga sa san wani ga sa san wani in duk sa sun da ƴan Makka suke za ka ji sa sun shiru amma bangaren da ƴan Madina suke za ka rinka jin ja'in ja tsakanin mai gida da matan saboda matan suna da ficewa mai ƙarfin gaske wanda ƴan Makka ba su san wannan ba sai yace sai ne magana sai ta ja sai na ja an ja yaya zan yi magana in ja ki ja ta ce a'a to yaya ba zan ja ba za ka ja in ja ba gidan manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam yana magana ya ja su ja yace a'a su ma har sun koyi wannan ɗabi'a ta ce a ai su ma suna yi sai Umar ya fito daga gidan sai tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata riwaya ta ce ya fito kanshi ba rawani ba hula mata ke in mata suka hada kashi to sai da tayi da ya fito ya gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana shiga fiya da tiyarsa Hafsa radiyallahu anha yace mata mata na mun samu matsala da su nayi magana sun yi magana kenan na ja sun ja amin abin da ya ba mu tsoro sai dai daga cikin matan na suka ce ai a nan gidan ma ana haka tace a kware kwa ana yi yana ja muna ja yace anan gidan tace anan gidan fa ana yi mu ja ya da kai tace ke wani lokaci ma an aka ja wannan ta ja tace ta ɗan ƙananan magunguna a tsakar gida ka fada kaza ta wuni tana yi kafin ma ta daina yace anan gidan yace to ku ko ba ku jin tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hushi Allah ya hushi da hushin manzansa kuna zaton idan manzo Allah ya hushi Allah ya hushi da hushin sa za ku zauna lafiya yace in kuka ci gaba da haka to za mu yi shawara ni zan fara ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shawara ya sake ki ke in dai zai magana ki magana to ya sake ki ke zan tuntube abokina Abubakar in ce shi ma ya ba manzo Allah shawara ya sako Aisha sauran wanda yake ba abin da marayu ne ko kuma kila an dauko su ne daga yaki bayi ne manzon Allah ya abin da ya zauna da su su ma duk ya sake su ya auro wanda zai ce su yi su bari ba ya ja su ja ba an gane ko saboda haka nan bayan ya fi wannan magana da yake Umar ya saba yi magana Allah ya koyi bayan shi sai wannan ayat ta kuma ba nan ne kadai Umar ya yi wannan ba wurare da yawa Umar yana ya yi irin wannan ko gidan manzala da ake ta shiga ai sai da yace ya rasulullah wannan gidan ake ce kowa yan gari kaza sun zo ko mutum ma an yi zo kofar dakin kai ya ji dakin yake yi ya ce ma matan shi Aisha ina yake kuma sunan suke faɗi kai tsaye shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ta bayan gidan ya ce Muhammadu kana nan Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dukum li ba'd annabi shi ma wani lokaci aka suke kirin shi ka san wani in yazo in yana magana sai kirasa yaya wai kokolon shi network din shi ina daidai ina ne ko ya dauke ni ba ko menene ke damun shi ce gidan nan naka ya kamata a tsara shi a daina kowa dina shiga manzo Allah bai ci kuma ba sai Allah ya sauke aya ce kada ku la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirin ina kada ku fara shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira ku ci abinci shi ma kada ku zauna kuna jira a gama kada dan ya saba kiran ku shigo a ci abinci kuma da an san lokacin ci yayin ka bari mu je mu zauna in an gama zai kira mu ghayra nazirin kada ku zauna kuna jira a gama to mun ba ai ba fa saboda haka nan in dai an kira ku shiga in ya ba ku dama ku shiga zaka tsaya ki jabi kaman sura da makaranta baya suratul munafiqun da aka zo yayin Abdullahi bin Ubay bin Salul sallah bayan Umar ya ja yace kada kai mai sallah ya ja karke yasa hannu ya tura Umar mun Khattab radiyallahu an ji mai sallah yace ai an ce ni kada in roka muku gafara ko da su 70 in ne 70 da dai ko da 2 da karba da yayin mai sallan Allah ya fuki ayace kada ka kara mu irin wadannan sallah to sai ga wannan ayat ta sauka asa rabbuhu in tallaka kunna fata watakila mahalicin shi ya ga dama ya ba shi dama duk ya sake ku wannan shi ta muru dubu mai mata tara ya koma bai da mata ko guda to sun rikita shi duka suna tabi'a iri guda sai na Umar din ya ce amma da na bincika a duk amma sunan littafin za su ga dukkan hadisi wani shafi biye yayi tsayi tsayi sai na gane suna jayayya da shi ne galibi akan cefa ne akan cefa ne ya ce a yi kaza ko kaza zai isa ta daga su cikin wannan na dafa ya za a yi raba ba to wa zai samu ma'anin gidan waye ba zai samu ba ai sai ka karo ya kai kasa wani lokaci kuma ya ce kaza za a yi a ce sai an samu kaza an hada da kaza sannan zai shi kaza yake da shi kaza ya samu kaza ya ce a yi kuma suna da jiya akan wannan akan nafaka ne akan abinci ne saboda haka sai yana ja suna ja sai saboda haka Allah subhanahu wataala sai ce in Allah ya ga dama sai ya tabbatar da wannan maganar duk a sake ku kama gaban ku Allah ya canza mai da wasu an yubdilahu azwajan khairan min kunna ya canza mishi da wasu mata wanda suka fi ku alheri don duk da namiji in dai mai hankali ne abin da yake so ga iyalan shi ya auri matan da zai ce kaza zai yi ki kaza ki bar kaza ta yi wannan din ta bar wannan din amma duk mace mai gaddama duk in yi magana tana da abin da take gani ita fa ba haka bane to aksarin maza masu hankali wani abu na daga musu hankali sai suna baci akwai wanda shi mushriki ne shi bai ma da abin da yake so shi saboda haka in yi ce kasa daga da shi ma yayi ka zaki shi shi ma wannan yayi an gane ko amma ba shine ko mijin tace ba fa ba shine mijin tace ba dan kin namiji ba ya zama mijin tace ba mijin kan tace ya lura da abin take so kafin lokacin yayi bakin ya kin yau masara ya kare ba tun ce ya kare ba kun duniya mun ja ya kare kan ace in dai an ce fitaran idan ga ba za ka gani ba an gane ko Allah ya ce mu ke mu saboda haka an yi lahu azwajan khayran min kunna muslimatin ya bashi mata musulmai musulincin ma nasu mu'minatin sun kai matakin mu'minai don mataki ne na imani qanitatin matakin imanin har wa yau ya kai matakin qanita mai tsananin mai kai matuƙa cikin biyayya sannan ta ibatin in ta yi laifi kuma mai tuba abidatin mai yawan bauta sa'ihatin mai yawan azumuma na nafirfili sayyibatin wa abkara ya bashi gawarawa ya bashi ɗan mata ya haɗa mishi mishi mix ya ga irin kwakwalen zawarawa ya ga irin kwakwalen ɗan mata gidan su kenan sai ya kyau shi ma cikin tattaunawa da malamai suke yi wannan aya suna cewa tana daga cikin ayoyin da suka zo kuma suka fifita bazawara akan budurwa Allah ya taimake mu ayan da suka zo ta fifita ashe wani lokaci budurwa wasu nasoshin sai su zo da gumma ita da bazawara haka ne ko to wannan ayan tana daga cikin nasoshin da suka zo su kuma suna nuna fifikon bazawara akan budurwa amma fa ba fikin wawa kan mahaukaci ba akwai sakin wawa an kaji ba wuce ce sakin wawa to karshen rabin jimlan kenan mubtada ne khabari shine sakin wawa kamunwa mahaukaci haka haka wasu gidiwa Allah ya taimake mu saboda haka nan wannan aya ta sauka ne goyen bayan Umar bin Khattab Umar hankalin shi ya tashi a ce mace mijinta na magana tana magana yana magana kana magana ya ja ka ja kuma wannan abu ba sabo bane galibi ma akan shi in akan wannan ne ma akan nafaka ya tasu akan nafaka akan nau'o'in abinci kuma ana samun irin wannan wani lokaci wata matan ma sai ta daga abincin inda ka aje ba za ka yi canzawa daga wurin ba to wannan na dafa ma ya zai in raba ko kuma kaza da ka bada ya zai ita yana cewa ayi haka nan tana cewa ai ba zai yi ba to wannan ba karamin aibu bane ga ƴaƴa mata su zan mazajen su suna magana su kuma suna magana Allah ya kare ya ayyuhal ladina amanu Imam al-Bukhari ya tada wani hadari hadisi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a ƙarshen hadisin yace wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha wato dukan ku masu kiwo ne masu sa ido ne game da harkokin gidajen ku kuma ranar tashin alkiyama za a yi muku hisabi za a yi muku hisabi za a tambaye game da al'amuran gidajen wannan aya wannan hadisi wannan asari yana karfafa wannan aya ne yana fassara wannan aya ko yana ƙara sharhi akan wannan aya inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani ku kare kawunan ku ku kare iyalan ku daga naran wata irin wuta wuta ce wata iri wutan lahira domin asalin wuta a hadisin Abu Hurairah radiyallahu an yana cewa asalin wuta jaci sai aka rura ta aka hura ta sai ta koma fara to kaga farin wuta ma mun santa duk wani wuta wanda ake narka karfe ko ake narka abu mai karfi ko ake buda dutse sai ka iske wannan wutan farati in tefari tefari kaga tana bula in ka je makera zaka ga wutan da suke kira da su sa karfe duk girman shi ɗan mintuna kaga ya taushi ya koma kaman cingam suna sarrafa shi ne suka ga dama to farar wuta ce in kamfanoni ne masu kera karafa irin sir abinan sir roy miles ina masu narka karfe suna yin roji in ka je kamfanonin zaka iske wutan da suke amfani da ita farace narka abu take yi saboda farin wuta shi ba dafa abu yake ba kona shi yake yi an gane ko jan wuta dafa abu yake yi farin wuta kona abu yake yi shi za ko kayan girki ne in wutan fari ne to kona abun zai yan mintuna zai nagaragara abu yake zai sallame shi to daga nan kuma sai bakin wuta abu rera ce ta kara kura wuta sai ta koma baka sai aka rufe ta wannan wutan ba mu da ita shi za ka ce aka zo da ita nan nara wani irin wuta ku kare kawunan ku kare iyalanku daga wani irin wuta wutan nan ko koda jan wuta ce mai dafa abu ai ba daɗi ballanta na fara mai kona abu to baka fa baka ba a san ta ba ba a san irin ta ba ba a san zafin ta ba haka nan take aka rufe ta za a yi sakamako kuma sawa ma Allah Allah ta kare wa qudu hannatu to menene makamashin wutan habaka wutan makamashin to sune mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala hijaratu da duwatsu yanzu ba ga nan ga muka dutse mudarkaci ba a ce an je ko mutum da dutse mudarkaci a wuri guda za su zauna ba rigima a ciki to makamashinta dutse makamashinta dan adam Allah ya kare mu alaiha mala'ikatun gilabu shidad akan wutan masu tsare da wutan musu mala'iku ne gilabun shidad masu karfi karfin kuma matsanancin karfi la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah abin da ya umurce su wa yaf'aluna ma yumarun abin da aka umurce su kawai in an ce su damki mutum su zazzage makogoran shi za su rike suna diddiga shi a cikin wuta ba a haka za su yi duk abin da Allah ya ce ba daga kafa wannan abin shi za su yi shi kuma ba su daga kafa ba ba sa saba wa Allah kwata-kwata wannan aya tana kunshe da abubuwa masu yawa amma ɗan kaɗan daga ciki shine ƴan uwa musulmi sai mun yi ta kai jigon mabuɗin taimakon kai da kare kai daga wuta shine sanin Allah mutum ya tsaya ya karatu ya ilimi ya san Allah ƴan uwa muna yawan maimaita wannan kalmar in ma ba maimaita ni ina maimaita addinin nan mu tsaya mu san shi da kyau mu gane shi da kyau mu bauta ma Allah da kyau kila sai Allah ya mana da kyau amin ba mu san addinin nan da kyau ba ba mu bauta ma Allah da kyau ba Allah fa ya tanadi wata irin wuta makamashin ta kuma mutane ne kowa wanda Allah ya mai arziki aure ai aure ba wasa ne ba kuma abu ne wanda zaka ce banza ne ai wani na nan bai samu haihuwa ba za a ce ba komi ne ba ba za a ce banza ne ba wani na nan na nema wani namiji ne na nema wata mace ce tana fata Allah ya ba su na kwarai Allah ya baka gudunmuwa ka ga iyalin ka matanka ta haifi da ko ya sannan ka kasa dauki ka kasa ba da gudunmuwa wajen ganin rayuwar wannan da aka addini wannan ba karamin tashi an kai yanzu aksarin mu maza da zaka gaba a zaune ana neman yin zakar mutuncin gida duk hidiman ƴaƴan ne in dai ya zama hidiman abinci ne kadai banda addini ai ko an tabi an yi asaran wahala an tabi an yi asaran wahala ibn al-qayyim yace ana buƙatan abinci a yi ne so biyu ne ko so ko mutum aksarin mutane ci biyu ko ci uku zai rike su rayu wato a ce in mutum ya ci abinci sabo zai ƙara samu na mutum sai na rana in yi cin rana ba zai ƙara samu ko gyaɗa ba ko ƙosan rogo ba zai ƙara samu ba ko rake ba zai ƙara samu ba sai na dare aksar mutane za su rayu. Wani fasaran Ibn wani bin ruwaya ana cewa Ibn Taymiyyah ya ce ne a abinci biyu, ana yin abinci biyu ake bukata a yi ne, amma ilimi ana bukatar shi ne gwargwadon numfashin da mutum yake. Ilimi ana bukatar shi ne gwargwadon numfashi. In a yi ne za ka yi numfashi sau miliyan ɗaya, haka ake bukatar ilimi. Ba ilimi ne za a koke shi a wulakance a ce ai ya samu alamtar ka yafi zuwa nafi, ya samu na sallah. To ita sallan an ce maka haka yin ta kawai ake ba tsira ta ake ba. Malamai kullu suna bayani akan sallah mene ne, sallah ya sallah take. Kaifiyan ta kawai na gaɓoɓi aiki ne, balaga na matakin na ƙarshe inda ake so a kai na kushu'i. Shi kana kanshi aiki na ce ai ta samu na sallah, ai ya samu na sallah. Amma wajen neman duniya to nan ne fa za ka ga an yi wurjanjan. Yanzu in siyasar duniyan yau ce certificate ne na karatu, ai mutum ya firamare ya ana ba da certificate. To ai kai firamare ya isa, in kanka ya firamare ya isa wani ma karatu ne ci gaba da yi. Saboda ko banza dai za a ɗauke shi ya riƙa ba fulawa ruwa ya riƙa shara yana gudu gate. Ba aiki ba ne, ba wanda ke wannan aikin kuma yana da mata da yaya, wani ma fi koyan yaya, ga shi na a raye kuma ya girme ka. Tuntun yake ci abinci kuma har yanzu yana ci bai zo gidanka maula ba. Sai ka ce ai ya samu na duniya wannan ya yi. Amma sai ka ce ana ƙoƙarin a dage a kai wani mataki. In yanzu ne da duniya aka rikice ana ganin certificate shi ne wani abu, shi ne mutum. In yi karatun kaza ma ya ƙara na kaza, ya samu certificate ya ƙara ya ci cigaba saboda ya tsara duniyarsa. To addini fa, addini shi ne kullum ‘yan uwa da rana da rana, sai ba abin yi, ba za a ɗiba lokaci ba, ba za a ɗiba wasu shekaru ba ma. A ce an ɗibu daga shekara kaza zuwa shekara kaza, abinda zai yi zunzurutun addini zai karanta. Har ya zama yanzu kuma sannan ya zama yanzu an kwaso afkar wasu tunane kaza man tunane daga wurin Yahudawa duk an ɗora makai. Ana ta ci baya. Maimakon a ce an samu mutum in ya iya sana'a a same shi ko mai azumin litini da alhamis, a same shi mai ƙiyamun layi, a same shi mai yin karatun Qur'ani, a same shi mai kaza, sana'o'in shi ba su hana shi nagartattun ibada ba, a sai koma kawai bawon ciki, bawon duniya. Manzo Allah ya ce bawon tsumma ya taɓe, bawon katifa ya taɓe, bawon ciki ya taɓe, sai da ya jiro wanda suka taɓe jinsi huɗu, wani abin da yake so kullum ya dinka riga mai tsada. Tsumman rigunan shi bai san yawansu ba. Wani wallahi a cikinmu nan ko kuma muke masallacin nan, wani wallahi sai ka same shi da ta ɗin riga goma, wani 15, wani 20, amma ya rena gani yake maka kamar Allah ba ya fice. Yana nan ya ciwo basussukan yaji ana ta rigima da shi, ya je wurin masu ɗinki bayan Allah suna neman su ɗinki samu wani za su ci, ko masu yin aikin riga suna neman samu wani za su ci, ya tursa za su yi mishi aiki ya ƙibiya, yana fara tsumman da zai fara. Je shi gaba ɗaya za ka ƙare a cikin tsumma ne, wani takalmin shi sai ka ɗauka wurin mai shushaina ne, wani ya kawo wankin hula sai ka tsorata tsum tarin tsumma. Manzalin ce bawon tsumma ya taɗe, bawon katifa ya taɗe, da an yi sati ɗaya biyu uku shi zai canza ma ɗaki da Quraisha, zai je duba ne a duba gadon da zai riƙa kwana. To ada sai ka zauna a can kawai, zai ka riƙa kwana a can, kaga an huta. Tarkace a ta tara tarkace, a ta tara tarkace, neman tara tarkacen duk a manta da Allah subhanahu wataala. Ka ga mutum ya gina gida, nan ɗakin ne za a tara abinci, can ɗakin za a kai shi a dafa, can ɗakin za a ɗauka a kai ya huce, can za a ɗauki a kai a ci, can ɗakin za a je a cire sakuce, can za a je a tsuguna a sha abin sha, can za a je a zauna a duk in an rarraba ɗakin an lalata wuri. An ɓata maka lokaci ya taɓalla a tsakar gida shi kaɗai, ya fito nan ya dawo nan ya je can ya koma can ya dawo nan ya tsuguna can, can zai zauna ya riƙa nishi, in ya gama nishi can zai je ki shingiɗa, can kuma shi ma wurin kaza ne, duk gari an ɗaki lunguna sai ka ce tsira dai a ta wahala. To kawai ka luma biyu luma uku me sai ka jima wani wahalar, amma ɗakin da za ka ce ina inda littafan shi suke, ina inda aka ware don tsara addini a wannan gidan, shi babu, ai ba ajandan shi, sai dai zai je so tun yanzu duniya ta yi nisa zai je so ɗan wani ƙarfe ya je so ya ci a wani memory ne littafi 20,015 ne da 35 da 3 da 4 da 5 duk suna ciki, jibi sai faɗa ruwa sai ce ya lalace. Ko kuma ka canka ji ya danna sai ce ki tsutsa zai ke lalace, ayya ya yi corrupting shikenan ya lalace ya zama shi to kuma bai da wani littafi to ne ya zama jahili daga ranan ba zai iya sayar littafi ya aje ba gidan shi babu inda aka ware wannan takin takin littafai ne kuma kila ma an yi attaching in a gidan ba a san hayaniya ya kan gidan zai dauki kanshi ko dai daga cikin yaran shi ko ƴan matan gidan ta zame kanta ta ware kanta shiga wannan wurin ta zauna ta nazari ta gane addini duk babu sai lissafin lissafin duniya sai guje-guje sai lalacewa sai shirme sai wahala iri-iri kuma ba a samu komi ba da kama samu ce cewa za a kwashe kudin duniya ko yana kokarin dan shi ne ya samu wani abu a duniya ko mutum ya ta tara duniya wai saboda dan shi ya ta wahala saboda ƴaƴan shi wai kada su tsiyace wallahi kanka tun kafin ya zo duniya an riga an rubuta yawan arziki shi in Allah ya nufa ba zai bar duniya ba sai ya bara ka gina mishi bene hawa dubu ka sai kamfanoni dubu ka sai hannun shiya menene ake cewa kan hannun jari ne ko ta tsiyace dubai wallahi sai ya lalace gaba ɗaya za ka mutu gaba shi kuma zai gadan kuma duk ya lalace sai yawan haka ne saboda arzikin shi a rubuce yake saboda haka ƴan uwa mai kokari mu kare kawunanmu da iyalanmu daga wuta matayenmu mu taimake su akan daidai kun ga wannan an gwama shi ne da magana akan mataye mataye sai an tallafa musu su wasu ne wanda suke tafi suna raba su suna tafi ne a karkace in ba tallafa musu aka yi sai a samu matsala duniya idon su kai kake ɗaya ne tunanin yanzu suke yi kadai saboda haka sai an taimaka musu su tsaya da kafansu su tsaya akan addini in kuma kai ka karkace ka ga shikenan abu ya lalace in Allah ya yi matan gam da gatar zahirin Qur'ani ya tabbatar da akan samu miji barkatacce mata nagartatta wani lokaci a samu mata nagartatta miji lafiyayye matan kuma a barkace ya ta wahala da ita an gane wannan ko saboda haka wannan zahirin Qur'ani yana tabbatar da cewa mutum ya yi duk yadda zai iya kare kanshi daga wuta duk abin da za ka samu a duniya in dai ran daga alƙiyama ka shiga wuta ka gama asara duk abin da ƴaƴanka za su samu duk abin da matanka za su samu in dai ranar tashin alƙiyama wuta suka shiga to an gama tabiwa yanzu ba Ramadana bane ai akwai ƴan fashin Ramadana ƴan fashin Ramadana wanda suke shirya kayayyakin shagaltar da mutane daga bautar Allah shagaltar da mutane daga bautar Allah subhanahu wataala wani kallon fina-finai wani kallon kaza wani kallon kaza wani shirye-shirye iri kaza wasu abubuwa iri-iri daban-daban wasu wuraren ma saboda mutuwan zuciya sai a sa kofin Ramadan Ramadan cup duk abubuwan shagala kai kuma ka je ka tsuguna kana kallon wani ƙato yana ta daga cinya yana ihu ya isa ka karanta aya biyu ko aya abu kawo da Allah gafara sannan ciye-ciye magabata da Ramadana suna ƙara rage ma abincin da suke ci ragewa suke yi ba ƙara suke ba abincin da suke ci rage shi suke yi ba ƙara ba sai kuma lokacin da ka sai kula ya fi kala goma wannan ku aje ina so in kike shi da dan dumi-dumi ne wannan ku sashi a wancan kula dan yana dan daukan hucewa ya dai da dan sanyi-sanyi wannan na dawo zan cinye wannan an jima shi kuma zan cinye shi wannan da na farka zan cinye wannan kaza zan cin kai kadai an samu wajen kula tara an sama ka zo sallan tarawihi ya gagara ka ce za ka canza masallaci to ba komai a yi sallan asubahi ya gagare ka an kira sallah an kida ka sallah kai baka tashi ba ciye-ciye ko kuma kai tawo da buta ka farmatsa wannan ka farmatsa wannan ciki ya rikice ka dan samu kofin ka dan samu ka ci kala ɗaya biyu shikenan hakura dauki qur'ani ka sake koma ramadana fa rahama ne ku yi kwararo ya malalo yake tafiya lailatul qadari fa tuntuni annabawa suke neman Allah ya ba su yi musu gudunmuwa da wannan darajar wannan daren ba su same shi ba kai ka same shi gashi Allah ya halartar da kai watan amma kuma ƴan fashin Ramadana suna nan sun sa ka a gaba ka kasa sukuni wani kuma gashi kada ya fito ya rufe inda zai je ne ya tsuguna ya me aka ce yau eh shugaban kasa ne yau da sassafen nan ya dace je gari kaza shi fa wanda yake maganar nan bai tsuwa ko ina ba da mai baka labarin da kai baka je ko ina ne na baka labarin ai shikenan sai shugaban kasa ya ce kaza ko kuma jirgin maka wani mai kudi ko Bahaushe ko Bayarbe ko Inyamu ya ce ai yau yayi kaza da kaza da kaza yanzu ma yana can wuri kaza da kaza da kaza ne ɗan uwa duk wani abu mai shagaltarwa mutum ya dauki mataki a kai Allah ya ce mu kai mu insha Allah mun ji dawo ko bin kin ga shi yayi wani da abu ha ya yi da jina mun ya yi da jina ko bura ta ku yau dan dai tsin ta tsin ta ne ba wata ayin da ka ce wai an tahlimin da zuwa ka a a tsin ta tsin ta a hasaka ne mutum ne ko kuma cikin kudirai ya